أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس مدسادوا أيو شابكي دوتا جمادى الأولى تجرى النبي صلى الله عليه وسلم شدبو دا تريه دو دا ثلاثين دا شدا ودا سيدي دا تقص دوتا أكو نشي سرى شدبو ديو دا قوم شابير سميلادية زامو شدبو دا كراتمو نا صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. za mu tashi darasi na shida insha Allah a wannan rana bi idnillah. Za mu tashi babu halawatul iman. Na'am. Na'am, Imam al-Bukhari yace babu halawatul iman, babu da yake magana akan dan akan wato zakin imani, ma'ana imani yana da dandano. Tunda wannan babin kitabul iman ne, yana kawo hadisai da suka zo akan bayanin al'amuran imani. To kuma kowa ya san cewar irin yadda mutum yake jin dadin imani a ransa, mutane suna wato tafawuti, suna shan bamban, wanda yake nuni akan farkon abin da Imam al-Bukhari ya ambata na kan cewa imani yana karuwa yana raguwa. Wanda imanin sa yafi karfi, to jin dadin sa ga imani, samun jin zakin imani a cikin zuciyarsa ba kamar wanda yake koma bayan sa ba. Yace hadathana Muhammad ibn al-Musanna, wannan Muhammad ibn al-Musanna cikin malaman Bukhari Basri ne, athiqa ana ce mata az-Zamin. Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa al-Basri. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، ينا دغ تشين حفاظ البصره واندا سكا رايو البصره واندا ان كنا جين انا تو ا cikin malaman hadisi da suka al-ikhtilaf wanda wato haddasu tajirkita saboda sufa yayin da sun san wani lokaci mutum saboda tsawon shekaru sai ya zamanto ya rikice rikicin sufa ya zo masa. Wani yana faruwa hatta ga malamai, yana faruwa hatta ga malaman hadisi. Shi yasa aka yi babi guda akan al-ikhtilaf, suwa ne ne malaman hadisi da irin wannan ya same su. To daga cikin su akwai shi Abdul Wahab ibn Abdul Majid al-Thaqafi. Yawanci malaman hadisi yanda suka yi irin wannan sukan duba su ga za a gane an gane lokacin da wannan abin ya zo masa ko ba a gane ba. Sannan idan an gane suwaye suka yi riwaya daga wajensu kafin wannan illar ta zo, suwaye suka yi riwaya daga wajensa bayan wannan illar ta zo, suwaye suka yi riwaya daga gare shi a halin du guda biyu. Sannan idan ba a san wannan ba, to sai ya zamanto ga baki ɗaya hadisansa ana tawaffufi a kai. To kuma daga cikinsu akwai wanda za su bincika su gani shin bayan wannan illar ta zo masa ya ci gaba da riwaya ko bai ci gaba da riwaya ba. To shi wannan Abdul Wahab ibn Abd al-Majid al-Thaqafi da wannan illar ta zo masa kafin mutuwarsa da shekara uku, sai ya daina riwayar hadisi, sai ya daina riwayar hadisi. Saboda haka babu wani illa a cikin riwayarsa, tunda ya samu wannan illar ta jirkitar tunani, ta jirkitar hankali, bai yi riwayar hadisi ba. Ballantana a ce a duba a gani wanda ya riwaya daga wajensa yaushe ya riwaya daga wajensa. To shi aslan ma bai yi riwaya ba a lokacin. Saboda haka kun ga babu illa ga Imam al-Bukhari wajen fitar da hadisin sa saboda illar al-ikhtilaf. Qala haddathana Ayyub, shi Abdul Wahhab al-Thaqafi ya rawaito wannan hadisin, yace haddathana Ayyub. Ayyub ya karanta min wannan hadisi, shine Ayyub ibn Abi Tamima, shi ku Abu Tamima baban sa sunan sa Kaysan as-Sakhtiyani, mai fata. Eh, sana'ar sa kenan, cinikin fata yake, kamar yadda muke cewa anan a samu wani a ce mai fata. to shine at-tahfiyani mai fata kenan domin at-tahfiyani yake fatar a fatar tumakai yayin da ake sayar da ita bayan an je mita to shi sana'ar ta kenan kun ga malaman hadisi manyan malaman hadisi amma suna da sana'a ba neman duniya bane a ga ake malami yana sana'a a ba ku ci a kan nan ma kuma sai kun hada da mu ba ku kyale mu ba to wannan ba wani abu bane illa sanin mutum ya san yadda zai tsare mutuncin sa Ayyub ibn Abi Tamima al-Sakhtiyani imam Malik yana cewa ban yadda nayi riwaya daga wani malamin Iraq ba sai Ayyub yace saboda ya kasance idan aka ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rinka rusa kuka sai jin mutane sun ji tausayin sa saboda tsananin soyayyar sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam jin an ambace shi kawai sai kuka Sufyan ibn Uyayna imam ahli Makka yace na hadu da tabi'ai guda 86 a cikin su babu kamar Ayyub al-Sakhtiyani saboda ka mutum ne mai tarin falala kwarai da gaske ga ilimi ga fiqhu ga ibada ga zuhudu ga kuma wato tsananjin soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an abi qilaba daga abu qilaba Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri an Anas daga Anas ibn Malik hadin Annabi sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أبو بوغداء أكو إذن سوك كسن وان دب سوك كسن شيء أتكنسا يا سامو وانا يا سامو ذاك الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ألا دمن ذنسا سكسو يواء جريشي دوان دكتا باسوبا وأن يحب المرء دكما يصوم كن لا يحبه الا لله بايا سانسا سي دان الله كوي وان يكره ان يعود في الكفر كما يكي يكوما cikin kafirci كما يكره ان يقذف في النار كما يندي يكي ان اجيفا cikin wutar jahannama wannan hadisin imam an-nawawi yace aslun min usul al-islam yana daga cikin manyan ka'idodin addinin musulunci da yake bayyana al'amura masu yawa daga ciki yana bayyana cewa imani yana da halawa yana da zaki wato kamar yanda jiki yake jin dadin abinci haka zuciya take jin dadin imani kamar yanda jiki in yayi rashin lafiya idan aka bashi abinci mai dadi sai ya ji shi ba dadi ba zai iya ci ba saboda jikin sa ba lafiya to haka idan zuciyar mutum ba lafiya baya son sha'anin imani shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani حين يزني وهو مؤمن مزنا كي بايا زنا يعين ديك زنا الحالي ينونينيني دو من دا ينا دا مونينيني نقسيا دا ونن واتو جندا ان ايمان دي حنا شي يأي ابن دا دي ساقا مع الامر الايمان نزنا شسا ايمان يانونا كان شو اباش دا كمال الايماني شسا هل يزنا شو تاتي تزوچي دا هات ونينا نونا كان شو ور كمار يان دا جيكية تي شوتا هات زوچي هاتي تي شوتا kuma kamar yanda yake abinci shine yake gina jiki to haka imani shine yake gina zuciya ayyukan imani na da'ar Allah su suke gina zuciya sai kaga abinda wani yake shan wahalar yi sai kuma lokacin ba abinda kake jin dadi irin sa saboda ne saboda zuciyar ta inganta da hakkin imani wannan hadisin ya kamar abinda wato ya kunshi abinda yazo a cikin alqur'ani a cikin surat at-tauba inda Allah ta'ala yake qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu Allah yake kace musu idan iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuka tara da kuma kasuwancin da kuke jin tsoron ya ruguje da gidaje waɗanda kuke yarda kuke farin ciki da su su ne suka fi soyuwa a gare ku bisa Allah da manzansa da yin jihadi domin taimakon addinin Allah fa tarabbasu to ku zauna kada ku yi abinda san Allah da san Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajabtawa wato kenan wannan yana nuna irin abubuwa na dabi'a da akan kaddamar a bisa san Allah da manzon sa wanda yake nuni akan raunin imani to anan Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwan nan guda uku da duk wanda yayi su ya samu ya dinkana zakin imani ma'ana ya samu ya taka mataki na kamalar imani cikar imani na farko Allah da manzansa su fitoyuwa a gare shi da wanda yake ba su ba kowane ne kuwa kamar yanda ya gabata a hadisin da ya wuce cewa daga cikin imani mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da iyayensa da ƴaƴansa da mutane baki daya so wannan kuma yazo cewa yana daga cikin abin da idan mutum yayi to zai samu zakin imani ma'ana zai samu kamalar imani da zai sanya shi ya rinka jin dadin wato da'ar Allah yana baya kuma jin dadin saba ma Allah jalla wa ala dan Allah madaukakin sarki shine mataki biyu ne akwai so wanda yake na wajibi shine san da zai sanya ka ka zamanto kana biyayya ga umarnin sa kana nisantar hannun sa domin ka'idar so shine idan so na gaskiya ne to yana lizinta da'a law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da ake soyayyarka ta gaskiya ce da za ka sami da za a same ka mai biyayya a gare shi domin shi masoyi mai da'a ne ga wanda yake so shine soyayya ta gaskiya ta zama to kana bin Allah to wanda take a marhalar wajibi shine ka zama to kana yin abinda Allah yake kai kana barin abinda Allah yake ka bari domin shine wannan ainihin soyayyar Allah shine ainihin gaskiya wajen san Allah to sai marhala ta biyu kuma wanda take wannan matsayi na soyayya wajibi ne wajibi ne ka so Allah san da zai sanya ka abinda duk yake so ka yi shi koda ko wannan abin ya saba abinda kake so ya saba abinda iyayenka suke so ya saba abinda kasuwancinka yake so ya saba abinda tara dukiya a yake a gare ka wannan matsayi na soyayya dole ne matsayi na biyu shine mustahabbi shine san Allah da zai sanya ka ka rinka wato yin duk abinda ka ji yana so na mustahabban da abubuwa na mustahabbi kuma kana kin duk abinda baki ke ki na abubuwa waɗanda suke makruhi wanda babu laifi a ciki amma barin sa akwai lada ya zama to kana kokarin yin wannan shi ne kamar yanda Allah ya faɗa a cikin hadisi qudsi cewa bawa na bai kusance ni ba da abin da ya fito yiwa a gare ni bisa abin da na farlanta masa ko ba zai fushe ba yana sirdada kusanta ta da ayyukan nafila har sai na so shi to haka dalika san annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na wajibi akwai na mustahabbi na wajibi shine san da zai sanya ka gaskata shi kai gaskiyar imani da shi ka rinka bin umarnin sa kana nisantar kana barin kuma hannun sa kana girmama sha'anin sa kana bada dukkan haƙƙi nasa kana jin nauyin sa kana jin girman sa sannan na mustahabbi kuma shine ka isa matuƙa wajen yin dukkan abubuwan da yake so da dukkan wani abu na sunnar sa wanda yake ba wajibi ba da na ɗabi'unsa waɗanda suke ba wajibi ba da abubuwan da yake so shi kansa a rayuwarsa kai ma ya zama to kana ƙoƙarin san su kamar yadda kuke ko aka ruwaito irin su Abdullahi ibn Umar suna yi su duk abin da suka ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai sun yi hatta idan a hanya ne wajen da idan bukata ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi tsuguno to Ibn Umar yana neman wannan wajen ne ya kiyaye shi anan zai tsaya yayi tsuguna har mutane suna cewa muna jin tsoro akan hankalin Abdullahi ibn Umar saboda yanda yake isa matuƙa wajen bin diddigin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan gaskiyar soyayya kenan ita ce soyayya a matsayi ta biyu na biyu din wanda zai zama to ba abinda dukkan wani abu na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma shi kake so to idan mutum ya kaddamar da wani idan mutum yayi wannan to hakika ya samu tsaye daga cikin abubuwan da yake alamun cewar ya samu zakin imani ma to ya samu kamalar imani abu na biyu ya zama to ya so mutum baya son su saboda wani abu sai dan saboda Allah domin ka so mutum dan Allah ka ki shi dan Allah yana daga cikin shikashikan yana daga cikin igiyoyin imani kamar yadda ya zo a hadisin Al-Bara ibn Azib innaman min awsafi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah daga cikin wato igiyoyin imani mafi amincin su shine kai so dan Allah kai ki dan Allah ka so mutum saboda yana son Allah kuma saboda na Allah ne ka ki shi saboda baya saboda yana kin Allah ko ba ruwansa da Allah komai amfanin da kake samu wajen sa kuwa to wannan ba wanda yake wannan shine gaske wanda ya samu kamalar imani sai wanda ya samu kamalar imani saboda haka kaga daga cikin wannan shine shi kansa san Allah madaukakin sarki da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan dan zaka so manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi saboda Allah ne saboda kamar yanda yazo a hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku so Allah saboda yanda Allah yake ba ku daga cikin ni'imomin sa ni kuma ku so ni saboda ni'imar saboda san Allah a gare ni saboda san da Allah yake mun ku so ni saboda haka sannan kuma na uku yace mutum yaki ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsira da shi kamar yanda yake kin ya koma cikin a jefa shi a cikin wuta wato abubuwa tabi'ar mutum baya son a jefa shi cikin wuta to kamar yanda baya so a jefa shi cikin wuta ya zama to haka yake kin kafirci domin wannan ishara ne da cewar ya kankana zakin imani dan haka yana son imanin da har wato da asaba shi da imani gara an jefa shi cikin wuta ya kone ya huta an taba tambayar wani bawan Allah cewa da za a ce maka da za wato da za a gaya maka bisa umarnin addini yazo a kaddara cewa ya zo haka a cikin addini idan ka shiga cikin wutan nan abul wato a hada wuta a ce idan ka shiga cikin wutan nan zaka tsaye daga cikin wutar jahannama zaka shiga yace aini ina gudun ma kafin a gama fadan hannan shiga saboda tsananin kwadayin sa kanye abinda zai irin shi daga wutar jahannama to babu wanda ke irin wannan sai wanda yake ya dandana wato zakin imani kun ga imani ma hawa ne akwai wani wanda yake shi ba zai taba yin wannan ba zai taba jin wannan ba yake a jikin nan na ya kono to ai an ce akwai babu wani dan tawili sai ga mutum yana neman wani dan abin da zai kauce to ba wani abu ne yake kawo irin wannan ba illa rauni a cikin imani a wajen faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ahabba ilayhi mimma siwahuma kaga an hada damiri daya aka hada Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam Allah da manzon sa su soyuwa a gare shi daga wani su aka hada su tare wanda ya nuna cewar kenan ya halatta a hada su a damiri daya a hada Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam a damiri daya to akan wannan me zamu ce da hadisi da yazo na Annabi sallallahu alaihi wasallam na wani wanda ya hutuba yace man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'tihima faqad ghawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa uskut bi ithal khatib anta qul wa man ya'ti Allah wa rasulahu yace ishuru firda kai wajen rashin iya hutuba kace wanda ya saba ma Allah da manzansa shi ko da cewa yi wanda ya saba musu su zo biyu ya hada su da ma nan gashi an yi amfani da wannan damiri to wannan gaskiya malamai sun yi ta kokarin su nuna me bambanci tsakanin maganar mai hudubar nan da kuma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ta halatta a yi a wannan hadisin kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da kuma shi wancan ba kauyen yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi to kusan mafi kusan jawaban da malamai suke faɗa da abin da yake shine daidai wallahi ta'ala wal ilmu inda Allah ilmi a wajen Allah yake shine waɗanda suka ce wajen hutuba makami ne na bayani da bai kamata a kawo abu a dunkula ba musamman ganin kan cewa akwai waɗansu wanda in suka ji wannan iya abin da suka ji kenan ba za su tsaya su ji abin da zai warware musu ba in suna da tambaya saboda haka idan aka hada su biyu sai wannan ya sanya ma waɗansu wato rashin fahimta ta yadda abin yake har sai ya zama sun yi istiwa'i tsakanin damiran guda biyu sun daidaita sai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bayyana yace wanda ya saba ma Allah da manzansa mai kun yace wanda ya saba musu su biyu domin zai iya nufin kan cewar sai idan sabawar ya zamanto sabawar Allah da manzansa ne tare amma in sabawar Allah ne ko sabawar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba shi ake nufi ba to saboda wannan makami ne na bayyanawa aka ce ayi to amma anan da yake babu wannan rikicin na fahimta shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi wallahu ta'ala a'lam. Wannan isnadi ga baki ɗayan sa mutanen Basra bane, shi ma yana daga cikin gwaninta ta Imam al-Bukhari, wanda idan zai yi maka isnadi ya kawo isnadi na mutanen gari ɗaya dan ya nuna sanin sa ga wannan fanni. Na'am. Yace babu alamatul iman hubbul ansar, babin da yake cewa alamar imani san al-ansar. Al-ansar suna ne na musulunci, sune mutanen Madina waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya musu wannan suna. Asalin su kabila biyu ne, al-Aus wal Khazraj. Ana ce musu Banu Qaila, nasaba ya zuwa ga uwarsu da nasabar su su biyun ta haɗe a wajen wannan Qaila din. Asalin su mutanen Yemen ne, suka yi hijira suka zo suka zauna a garin Yathrib, wanda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin aka canza ma garin suna, aka canza ma ƴan garin suna. Garin da Yathrib ne aka mayar da shi, aka mayar da ita Madina, ko kuma wani sunan nata Taiba ko Taba. Shi kuma mutanen garin Aus da Khazraj ne aka mayar da su Al-Ansar. To wannan hadisin yana bayanin cewar alamar imani san Al-Ansar. Wato idan aka samu san Al-Ansar a cikin mutum, to wannan alama ce cewa yana da imani na gaskiya. To amma wannan ba yana nufin kan cewa idan ba a samu san al-ansar a cikinsa ba, ba shi da imani. Domin ita alama kamar yadda Ibn Hajar yace, tanqarid wa la tan'akis. Ana samun ta wajen da abin yake, amma ba yana nufin kan cewa in ba a same ta ba kuma babu wannan abin. Dan za ta iya samuwa saboda dalilin wani abu daban. Tunda alama ɗaya daga ciki ce, za ta iya samun abu, zai iya samun alamomi masu yawa ko? Idan ya tabbata da alama ɗaya, bai nuna kan cewa ba zai tabbata ba da wata alama. An fahimta? Shi yasa kuma aka ce kamar yadda za mu gani a cikin bayanin wannan hadisin insha Allah. Abul Walid a cikin wannan isnadi shine Hisham ibn Abdul Malik al-Sayalisi al-Zahili mawlahu al-Basri. Qala haddathana Shu'ba, yarwayta wannan hadisin daga Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Atiki. Qala akhbarani Abdullah ibn Jabr. Haka nan malaman Iraq suke faɗa ibn Jabr, amma malaman Madina cewa su ibn Jabr, haka Malik ke kira shi. Abdullah ibn Abdullah ibn Jabir, kuma dan Madina ne, saboda haka ɗan Madina sun fi sanin sunan ɗan garin. Amma Bukhari saboda haka ya ji hadisin daga wajen malaman Iraq sai ya rawaito shi a haka. Amma ɗan Madina su cewa suke Abdullah ibn Jabir ibn Atik. Jabir ibn Atik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Qala sami'tu Anas an annabi sallallahu alaihi wasallam, yace naji Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa آية الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان سن الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، علامة مناسنتي يير أنصار. وأن حديث جد إيكي يازو أتي و ينادك تشن ذاق طعم الإيمان عندي يقباتا، تندن إيماني، جميع ينادك تشن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كصوم تم باقا تنسى دم كومي سيدن صبو لعلا. To al-ansar sun shiga cikin wancan, amma aka sake maimaita su saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware su da ambato, saboda kuma muhimmancin su a cikin tarihin addinin musulunci. Domin al-ansar su ne Allah ya zaɓe su, yayin da duk ƙabilun Larabawa suke gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka karɓe shi, wanda wannan karɓar tasa ya sanya ga baki ɗaya Larabawa suka ce musu kule. Wato tamkar sun ce ma Larabawa ne ke kule, sun san cewar abinda suke shirin yi ga baki ɗaya Larabawa za su yaƙe su, saboda sun ba da kariya da taimako da mafaka ga wanda yake ga baki ɗaya Larabawa suka haɗu a kan ƙiyayya da shi salawatullahi wasalamuhu alaihi. To don haka kuma duk wanda zai so su saboda wannan abin da suka yi na ba da kariya da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan mai gaskiyar imani ne. Wanda kuma duk zai ƙi su ta wannan fuskar, saboda sun ba da kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan abu alamar munafunci ne. Wanda zai rinka jin haushin su, kun gani muna zaman lafiya haka, kawai kuka je kuka kawo mana, kullum muna cikin tashin hankali, inda ba ku je kun jajibo mana wannan al'amarin ba, da abin bai same mu ba, inda ga cikin 'yan Madina ne,
in kuma daga cikin yan kallo ne ai ka gani su ne suna zaune suna cikin zaman lafiya suka je suka dauko makansu abinda ba za su iya ba ya zamanto kana karanta tarihi ka san mushkilan tarihi kenan ka karanta tarihi kuma kai hukunci baka nan cikin abin amma da hukunci kai ka zamanto tamkar kana nan ya karanta tarihi ya ga abinda al-ansar suka yi saboda wannan yace wannan wato strategic mistake ne suka yi kuskure ne suka yi na strategy inda ba shi wannan ba da yanzu ta kila Madina ta zama wani abu to wannan alama ce na kin musulunci alama wannan da alama ce cewa shi wannan munafiki ne saboda bai ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ahli ne da ake mace shi ba ahli ne da adafa masa wajen ya isar da sakon Allah ba wanda ko yake ne gaskiyar imani sai ya ji ba waɗanda yake so irin al-ansar ya ga irin taimakon da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin gaskiyar imaninsu da gaskiyar soyayyarsu to dan haka wanda kiyayyarsa ga al-ansar take alamar munafinci shine wanda ya ki su saboda sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake al-ansar saboda wani abu wanda ya faru tsakanin su na al'amarin duniya kamar yanda ya faru tsakanin sahabbai na yaki da juna kaga yakin da sahabbai suke da juna duk da sun yi yaki ba su nasarta kansu zuwa ga munafinci ba yasa sayyidina Ali da aka ce masa wanda suka yake shi wajen yakin Jamal da wanda suka yake shi wajen yakin Siffin wato su Aisha kenan a yakin Jamal su Muawiya a yakin Siffin yace munafikai ne su yace la ba munafikai bane yace innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila munafikai ba sa ambatan Allah sai kada su ko innan suna sallah suna ambatan Allah su kaga wannan insaki kenan na sayyidina Ali saboda haka wanda ya ki su saboda wani abu da ya faru na sabani akan wani al'amari na duniya ko wani al'amari na mu'amala shi wannan ba alama ce ta munafiki ba sai dai idan yayyar da yayi yayi ta ne saboda sai makama annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma wannan ba wai kawai ga al-ansar bane min babi aulama al-muhajirin muhajirun sai dai an fada al-ansar saboda a cikin su ne wannan rashin soyayya ta yi yawa a cikin mutanen Madina dan a lokacin ne aka samu munafikai domin kun san a Madina suna tunanin su sanya ma kansu sarki kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to da kuma ka san duk wanda za a sanya shi sarki na kusa da shi suna da fa'ida da za su samu da wannan sarautar saboda haka yayin da wannan sarautar ta kubce masa kamar yanda zai yi bakin ciki su ma za su taya shi bakin ciki domin suna ganin wani matsayi da wani samu ya kubce masa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi aka shirya za a mai da shi sarki zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya shi wannan abun ya zamanto ya kubce masa saboda haka ya kullaci annabi sallallahu wasallam da gaba da kiyayya da shi da mabiyansa suke gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna ganin sun sanya su sun rasa wata dama wadda su saura kaɗan ta tabbata a gare su to waɗanda suke yin wannan alamar munafiki wanda duk za ka ga yana kiyayya da ansar saboda wannan karɓar na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi alama ce a wannan zamanin cewa yana daga cikin munafikai hatta a baya ma wanda duk zai karanta tarihin musulunci ya ga abinda ansar suka yi ya ki su saboda abinda suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci wannan alama ce cewa shi munafiki ne bai yadda da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai yadda da gaskiyar addinin musulunci ba nasu ya zo akan waɗansu daga cikin sahabbai su ma da irin wannan kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim na hadisin sayyidina ali yake cewa innahu la ahadun nabi sallallahu alaihi wasallam ilay alqawrun annabi sallallahu alaihi wasallam ne gare ni annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq babu wanda zai so ni sai mu'mini ba wanda zai ki ni sai mu'mini kai sai munafiki sayyidina ali yake alqawri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq ba wanda zai so ka sai mu'mini ba wanda zai ki ka sai munafiki to wannan saboda gaskiyar jihadin sayyidina ali wajen taimakon addini da wajen taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam yanda har Allah ya sanya soyayyarsa alama ce ta gaskiyar imani kuma kiyayyarsa alama ce ta rashin gaskiyar imani alama ce ta munafiki to wannan yana daga cikin wato al'amuran imani cewa yayin da zaka so waɗannan mutane saboda Allah zaka so waɗannan ba sai an kayyade ya kanta ka so saboda Allah ba dan ba za ka so su ba sai saboda Allah yayin da za ka ki su idan kiyayye saboda taimakon addini ne wannan ma ya nuna kan cewar imanin mutum ba na gaskiya bane Allah ya kiyaye mu
babun haka nan yazo a cikin wannan riwayar wannan nushar da kuma yawayawan nushohi a ta sahihul bukhari kamar wato matsayin fasali ne a cikin wannan babun bai sanya masa unwani ba bai sanya masa take ba wato yana nufin alakar wannan abinda matanin da ke cikin wannan hadisin alakar sa da kitabul iman shine barin abubuwan da aka ambace su a bar su a wannan hadisin abubuwan da aka hana yana daga cikin ayyukan imani da kuma matsala ta biyu cewa wanda ya aikata abin da aka hana in dai koma bayan shirka ne to wannan bai nuna ya kafirta ba kamar yadda mazhabar waɗansu da suka kauce hanya suka ɗauka mazhabar khawarij da mu'tazila da suke cewa wanda ya aikata kabira to shi ba mumini bane ya fita daga cikin addini kamar da khawarij suke faɗa su ko mu'tazila su ce shi ba mumini bane shi ba kafiri bane yana tsakatsaki to saboda haka ya kawo wannan hadisin dan wato ya bayyana waɗannan al'amura na imani isnadin wannan hadisi abul yaman al-hakam ibn nafi ya gabata a cikin karatunmu akhbarana shu'aib ibn abi hamza dirar al-himsi an az-zuhri shi ma ya gabata muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri قال اخبرني ابو ادريس عبد الله بن عبد الله ابو ادريس الخولاني ابو ادريس الخولاني ان هاجي شران رياكن حنين saboda haka ya ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na kuma nake mamaki ibn hajar yake sahabi ne tunda yakin hunain tsakanin hunain da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ne shekara uku ko an yakin hunain bayan fatuhu makka a shekara ta 8 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a shekara ta 11 bayan cika shekara 10 ya shiga ta 11 din saboda haka an yi shekara biyu da yan kai to za a ce yana da ru'ya za a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar dai haka yace a cikin wannan sharhi amma a cikin isaba ban ga wani daga cikin malamai da yace yana daga cikin sahabbai ba wato yana wajen riwaya shi tabi'i ne tunda bai ce a ce ya ji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wajen riwaya shi tabi'i ne amma wajen falalafa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin hunain da shi aka je yakin an haife shi to za a ce sahabi ne saboda wannan riwaya ba ta nuna an kai shi ba sabanin kamar abdullahi ibn abi talha da aka kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki shi kaga wannan sahabi ne amma wannan kuma fa Allahu a'lam ibn hajar bai yake yana cikin sahabbai saboda ru'ya da yake da ita amma wajen riwaya yana daga cikin kibarut tabi'in bawan Allah ne mai yawan ibada ya iya alƙali an tura shi yana alƙalanci ya kasance alƙali a Dimashq anna ubadah bin samit radiyallahu anhu cewa ubadah bin samit Allah ya yarda da shi ubadah bin samit al-khazraji shi ma alƙali ne saboda haka a cikin isnadin nan alƙali yana riwaya daga alƙali ajiya daga cikin lafaiful isnad alqali yana riwaya daga alqali to shi ubadah bin sami yana yace imam al-bukhari yace wa kana shahida badr ya kasance ya halacci yakin badr wa huwa ahadun nuqaba ilailat al-aqaba yana daga cikin ɗaya daga cikin shugabannin Ansar Lailatul Aqaba a daren Al-Aqaba daren da aka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a Jamratul Aqaba Jamratul Aqaba Al-Aqaba wani tsauni ne idan ka baro Mina kun san Mina dutse ne a gefen wato a gefen gabas da gefen yamma wannan duwatsun guda biyu suka hade a tsaunin Al-Aqaba wanda shi take shi yake tsallakewa a shiga cikin garin Makka to a nan wajen anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyamu Mina yake zuwa yana gudanar da kansa ga kabilun Larabawa har a shekara ta biyu kafin hijira ya hadu da mutanen Al-Khazraj wato mutanen Madina ya gudanar da musulunci a gare su su kuma dama saboda Yahuda suna ga musu annabin karshen zamani zai zo zamu karkashe ku da shi kamar yanda aka karkashe aka halaka Adawa da Samuda da Adawa da Iram sai suka ce ga fa annabin da Yahudawa suke ga muku kada su yi su riga ku sauri ku yadda sai suka ce sun yadda sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya so mutane da alkhairi sai ya shirya musu sabbata ga fa'idar ilimi kuma kenan saboda suna da wannan ilimin sai suka yi sauri suka je suka karbi wannan suka karbi Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya daga cikin annuqaba a shekara ta 212 ne a shekarar farko suka dawo a shekara ta 272 maza da kuma uku mata da suka zo su 12 din din su 72 yake daga cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake a zabi mutum 12 zaman su sunin wakilai akan mutanen su sune aka zabi mutum tara a cikin Al-Hazraj hadda Ubadah bin Sani sune Ibnu Bukhari ke tawa kana ahadul muqaba da Asad ibn Zurara da Sa'ad ibn Rabi' da Al-Bara ibn Ma'rur da Abdullah ibn Amr bin Haram baban Jabir da Mundir ibn Amr ibn Haram da Rafi ibn Malik ibn Al-Ajlan da Sa'ad ibn Ubadah da kuma Ubadah ibn Samit da kuma na ukun shine na manta cikin Al-Hazraj su kuma a cikin Al-Aws da Usayd ibn Khudair da Sa'ad ibn Haythama da Rifa'a ibn Abd al-Mundir su 12 sune al-Nuqaba daga cikin Al-Ansar wanda yake daga dukkanin su suna daga cikin wanda suke ma'anar sallallahu alaihi wasallam mubaya'a farko ta shiga musulunci suke masa kuma mubaya'a ta biyu ta yaƙi wato ta yaƙan duk wanda ya yaƙe shi to wata ita sannan kuma wannan mubaya'a wata mubaya'a ce daban wanda yake fada sai Ubadah bin Sami ya rasu a Baitul Maqdis an ce ma kabarin sa yana nan an san shi a shekara ta 34 ya kasance wani abu na sabani ya faru tsakanin sa da Muawiya a bar Damascus ya bar Sham ya dawo Madina ya lokacin Sayyidina Umar ya Sayyidina Umar yake masa me yasa ka dawo yake ai ga abin da ya faru na sabani tsakanin sa da Muawiya sai yake turda kasar da za ta zama to baka cikin ta babu alkhairi a wannan garin ko ma ka zauna a wannan garin Muawiya ba shi da iko a kansa ya rubuta mu sika zuwa Muawiya cewa ba shi da ikon shugabanci akan Ubada kun ga wannan wani abu ne na wato hikima ta musulunci saboda shi gwamna ne tunda dai yana da bai'a akan Amirul Mu'minin yana da shugabanci akan Amirul Mu'minin gabaki daya to dan wani kuma wanda yake shi shugaba ne akan sauran mu'minai da suke wata nahiya aka cire wani daga cikin shugabancin sa bai fita daga cikin da'a ba saboda maslaha da take hukunta wannan Sayyidina Umar yayi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي وحوله إصابة من أصحابه كي ويد شيء أقوى وتجمع عدد كين صحابا فالإصابة تجي جمع عدد كي تكانون قوم ذوى أربعين قال يتي بايعوني قيم مبايعة المبايعة شيني الكوري وانا أكي أرفا فاشي ده هذا حناي كمريا ده أكي تنيكي ذاك ميت أحنن كونما يجيك أحنن to mubaya'a shine ka mika hannunka ka tsora hannunka akan wanda kake ma mubaya'a a karkashin hannu wanda kake ma mubaya'a kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yayin da suke hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake saman hannun su to wato tamkar hannun Allah ne yake hannun yake saman hannu yake birbishin hannun su sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ai bai'atul ridwan Uthman baya nan yace hadhihi yadu Uthman ya sanya hannunsa na dama a kan hannunsa na hagu yace wannan shine hannun Usman ne masa mubaya wannan falalar ke na Usman to abinda ake ma mubaya a kai al'adar Larabawa wato alƙawarin ne da aka ƙarfafa shi
ba yadda za a yi mutum ya ce zai warware wannan, ba yadda za a yi mutum ya ce zai warware wannan. Akwai wani daga cikin sahabbai a Hakim ibn Hizam yayi, akwai rukun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai ku yi min bai'a. Kace ya Rasulullah, an yi maka bai'a a cikin musulunci? Yace ku yi min bai'a akan kada ba za ku shirka ba, akan za ku tsaya da sallah, sannan akan za ku yi da'a. Sannan ya faɗi wani abu a hankali, kan ba za ku tambayi mutane komai ba, ba za ku tambayi mutane komai ba, a hankali ya faɗa. To Hakim ibn Hizam ya ji yayi wannan bai'a. Hakim ibn Hizam yana tafiya akan raƙumi, kun ga dai tsawon raƙumi ko bulalar sa za ta faɗi, ba zai ce da Allah malam miƙo min bulalar sa ba, kun wani ya zo wucewa, sai dai ya sha wahalar tsayawa ya sunkuyar da, wato ya durƙusar da raƙumin, ya sauka ya ɗauki bulalar sa, sannan ya hau ya ci gaba da tafiya. Saboda yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a cewa ba zai tambayi kowa komai ba. To haka mubaya'a take, abu ne wanda yake in mutum ya ɗauki wannan alƙawarin ba zai taɓa taɓawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake yi ma, sai dai daga bayan sa aure to an yi ma Sayyidina Usman. Idan ba a yin mubaya'a sai ga imam, sai ga shugaba na musulmi. Amma yanda waɗansu suke yi na ƙungiyoyin musulmi a ce a zo a yi bai'a, ko na shehunai a ce a yi ma shehi bai'a, wannan ba shi da asali a cikin musulunci. Kamar yadda malamai suka ambata, bai'a ga liman ake, ga shugaba ake yin ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi min bai'a ala Allah tushriku billahi shay'a, cewa ba za ku yi shirka da Allah da komai ba. Wala tasriqu, ba za ku yi sata ba. Sata shine ka dauke abu daga wajen da ake an tsare kamar sa, kuma abin da yake da kimar da shari'a ta yadda wanda ya dauke shi za a yanke masa hannu, shine at-sariqa. Amma ka dauki abu a bayyane, ka kwace daga hannun mutum, ko kai masa rufa'ido, ko kai masa yankan aljihu, ko ka dare daga cikin aljihunsa bai sani ba, duk wannan ba sata bane. Shi ma kun ga muku, ko a Hausa ma muna kiransa sane ko kwace ko makamancin wannan. Wala tazlu, ba za ku yi zina ba. Wala taqtulu auladakum, ba za ku kashe ƴaƴayenku ba. Wala ta'tu bi buhtani, ba za ku zo da ƙarya ba. Taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, da kuke kirkirar wannan ƙaryar a gaban hannayenku, a tsakanin hannayenku da ƙafafunku. Dan malamai sun yi tsakani ne ake nufi da wannan. Wajen mata, dan wannan ita ce bai'ar da ta zo a cikin suratul mumtahana. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yazina, zuwa ƙarshen aya. To wajen mata abinda ake nufi, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, shine wato kada aka ce mata kada su zo da ɗa na shi, ɗa wanda yake ba na mijinsu ba, su dangana shi ga mijinsu. Shine yaftarinahu baina aydihinna, shine wanda za su tsinta su sa shi ce ɗan mijin ne. Wa arjulihinna, wanda za su zo da shi tsakanin ƙafafunsu, wanda za su haifa da ciki shege, su ce ɗan mijin ne. Allah ya hana su yin wannan. Amma asalin wannan kalma, wannan ma'ana, tana da ma'ana mail wuciya, kamar yadda malamai suka ambata a wajen sharhin wannan hadisi. Domin al-buhtan shine ƙarya. Wannan ya haɗa yin wannan ƙaryar ga maza ɗin ma, namiji ya je ya ɗauko ɗan zina, ɗan shege ya mayar da shi ɗansa, shi ma wannan ya zo da buhtani, ya tarihi baina yadayhi wa baina rijlaihi. Haka zalika annamimanci yana ciki, haka zalika ƙoƙari wajen ɓata tsakanin mutane duk yana daga ciki. Haka zalika waɗansu sun fassara cewa yin ƙaryar a yanzu shine baina aydikum wa arjulikum, a gaba, wato ku rinƙa shirin za ku yi ƙaryar nan gaba. Wala ta'su fil ma'ruf, kuma ba za ku saɓa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ake muku fil ma'ruf, a cikin abu wanda yake na alkhairi. Al ma'ruf shine abin da yake an san shi, an san kansa a cikin shari'a, an yi umarni da shi a cikin shari'a, shine al ma'ruf. Fa man wafa minkum, wanda duk ya cika wato da wannan bai'a, fa ajruhu ala Allah, ladan sa yana wajen Allah. A wata riwayar bil janna, aladan sa yana wajen Allah da aljanna. Domin wannan dama shine asalin mubaya'a. Mubaya'a ka bayar ka karba. To in kun bayar da wannan, ko kuma abinda za a baku in kun cika, shine lada wanda yake a wajen Allah, shine aljanna. Cewar ala Allah, akan Allah, ya nuna kan cewa Allah ya wajabta ma kansa wannan. Wa illa babu wanda yake wajabta ma wani abu ga Allah, sai dai Allah shi ya wajabta ma kansa. Wa man asaba min dalika shay'a, wanda
yayi wani abu daga cikin wannan fa uqibatu dunya akai masa uquba a rayuwar dunya fa huwa kafaratullah to wannan uqubar kafara ce a gare shi ma'ana karkare kankarewa ne a gare shi wannan shine malamai suke cewa al hudud kafarat haddi in akai wa mutum kafara ne in akai wa mutum haddi kafara ne karkacewa ne sai ya tuba ko ba sai ya tuba ba malamai sun yi sabani jumhurin malamai sun ce ko bai tuba ba haddi kafara ne indai akai masa haddi domin haka malamai haka sahabbai suke dauka kaman ma'i yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace asabti haddan ya rasulullah fatahirni na aikata wani haddi ya rasulullah tsarkake ni ko akai mutum haddi an tsarkake shi to waɗansu kuma suka ce dole sai da su wannan shine masabar imamu shafi'i da ahmad da waɗansu da an waito su kuma daga sayyidina ali ibn abi talib da aisha kauli na biyu kauli ibn hajar yace a'a ko an yi ma mutum haddi ba zai zama to ka fara gare shi da kuma sai ya tuba saboda Allah ya ce illa alladhina tabu min ba'di zalika Allah madaukakin sarki ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ardh dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'azim illa alladhina tabu kaga an fada hajji sai kuma aka ce illa alladhina tabu sai wanda suka tuba to daga ko an yi hajji yace sai an tuba to amma wannan daukan ayar ba ma halin ta bane ma'ana wannan shine uqubar a duniya in an yi amma wanda ya tuba kafin mabadira to wannan tuban zai dauke masa uqubar duniya da uqubar lahira abinda ake nufi kenan amma idan dai mutum akai masa haddi to haddin ya tsarkake shi daga zunubi waman asaba min dalika shay'an wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan abubuwan da aka hana thumma satarahu Allah sannan Allah ya masa sitira fa huwa ila Allah to al'amarin yana wajen Allah wato al'amarin ka yana wajen Allah in sha'a afa anhu in Allah ya so ya masa afwa wa in sha'a aqabahu Allah ya so ya masa uquba fa bayanahu ala dalik muke masa mubaya'a akan wannan wannan mubaya'ar ba ita ce mubaya'ar lokacin aqaba ba wata mubaya'a ce daban bi dalil cewa ta zo ne a wata riwayar an ce bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai'atan nisa mun yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam mubaya'a irin mubaya'ar mata ita kuma mubaya'ar mata ta zo ne bayan fatuhu makka lokacin da aka saukar da aya da suratul mumtahana saboda haka wannan wata mubaya'a ce daban ba ita ne ta lailatul aqaba ba an batan lailatul aqaba din da aka yi dan wato a sanar da wane ne ubadatu bin isfani yana cikin wanda suka yi bai'ar farko ta lailatul aqaba ita ce wadda suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya akan zasu musulunta da shekara ta biyu da suka zo su 70 suke masa mubaya akan cewa idan ya zo Madina zasu kare shi daga yanda suke kare iyayensu da matansu daga yanda suke kare iyalansu da ƴaƴansu da dukiyoyin wannan ita ce bai'atul harb amma wannan bai'a ce ta daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ma sahabbansa mubaya'a abubuwan da aka ambata a nan in kuka lura babu wato abu na umarni duk na hani ne kada ku yi kaza saboda ka'ida shi da wannan ne malamai suke cewa wato dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shine ake gabatarwa akan kawo gyara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma amartukum ma nahaytukum anhu fajtanibu abinda na hane ku ku bashi abinda na umarce ku da shi fa atuminhu mastafatu ku yi gurgudan ikon kun ga wajen hali aka ce ku bashi gaba daya ba a ce gurgudan ku bar shi gurgudan ikon ba ba a ce ku de kada wato ku bar zina gurgudan ikon ku ku bar sata gurgudan ikon ku a ku bar shi gaba daya amma wajen umarni ku yi gurgudan ikon wanda yake nuna wato hani ya fi tsanani ya fi ƙarfi kuma maslahata ita ce ake ƙaddamarwa saboda ɓarnarsa wato tana da yawa kawar da ɓarna shi ake ƙaddamarwa a kan kawo gyara a ƙarshen hadisin inda ya ce wanda ya aikata wani abu daga cikin wato abubuwan da aka hana ɗin nan Allah ya masa sutura wannan yana da hali guda biyu mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka
manyan zuk wanda dukkanin su manyan zunubai ne tunda akwai haddi akan su in mutum ya aikata Allah ya masa fitira yana da hali biyu hali na farko ya mutu bai tuba ba mutum yana zina bai tuba ba har ya mutu Allah bai tona masa asiri ba an tsayar masa da haddi akan wannan zinar da ya yi ya mutu akan haka to wannan shine yake karkashin mashi'ar Allah to Allah ya so ya yafe masa in Allah ya so ya yi masa ukuba mutumin da ya aikata kabira ya tuba kafin ya mutu to shi wannan malamai ce suke sakani a kansa mafi yawan malamai suka ce wannan ya riga ya tuba Allah ya karbi tubansa baya cikin mashi'a kafa'an Allah ya karbi tubansa saboda ayoyi na alqur'ani da suke nuna haka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima kaga wannan a bayyane yake kan cewa Allah ya karbi tubansa ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما da sauran ayoyi masu kama da wannan wadansu kuma suka ce a shi ma ta hasal mashi'a yana cikin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yi masa Allah ya so ya masa hukuma wasahin shi ne fadin mutanen dalilin mutanen farko saboda wannan hadisin saboda wadansu hadisi da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi akwai hadisin Abi Huraira a cikin sahih Muslim la yakuru Allahu ala abdin fi dunya thumma yu'adhibuhu yawm al-qiyamah Allah ba zai mutum sutura a rayuwar duniya ba sannan ya masa azaba a ranar al-qiyama a hadisin Abi Huraira kenan a hadisin Aisha kuma la yakuru Allahu ala abdin dhanban fi dunya thumma yu'akhidhuhu bihi yawm al-qiyamah Allah ba zai yi ma bawa sutura na wani laifi da ya aikata ba wani zunubi da ya yi a nan duniya ya masa sutura ba a tona masa Allah bai tona masa asiri ba a nan duniya sannan kuma ranar alkiyama ya kama shi da wannan zunubin ranar alkiyama waɗannan suna daga cikin hadisai da jumhurin malamai suka kafa hujja sai dai tsoron shi ne sharaɗin da suka ce na idan mutum ya yi zunubi ya tuba kafin ya mutu in iso kayyade tuban da cewa taubatan nasuha to anan rigimar ta tuban naka taubatan nasuha ne ko ka tuban muzuru ne to anan shine mutum zai tsaya tsakaninsa da Allah ya fuskanci Allah ya duba tsakaninsa da zuciyarsa da gaske yake ya tuba ga Allah ko kuwa yana yi ne na kan cewar a faɗa kawai a baki amma abin bai kai zuci ba to wannan shine yasa wata kila waɗansu za ka ga daga cikin malamai suke cewar ai mutum yana ta hasal mashi'a saboda ba shi da wato tabbas akan wannan tuban naka tabbatacce tuba ne ingantacce na nasiha ko ba tuba ne ingantacce na nasiha ba Allah ya azurta mu da taubatan nasuha wannan hadisin yana daga cikin hadisai da suke daga cikin ummahatul islam da ake kafa hujja da shi akan mazhabar ahlus sunna wal jamaa wajen aqida cewar kamar yanda Allah ta'ala yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafewar ayi shirka da shi amma yana yafa kuma bayan wannan ga wanda yaso to wannan hadisi shahidi ne akan wannan cewa duk wanda yayi wani abu kuma bayan shirka to Allah madaukin idan ya mutu to wannan ba zai dawoma a cikin wuta ba in dai ya mutu da asalin imani yana cikin mashi'ar Allah shine ake cewa fa huwa tahta al-mashi'a yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya so ya yafe masa in Allah ya so ya masa ukuba kuma wannan hadisin da aka ce wanda aka yi masa haddi a nan duniya ya zamanto kafara a gare shi wannan hadisi wannan kaga ya nuna kan cewa kamar duk wanda yayi wa'annan abubuwan gabaki daya daga cikin su hadda shirka amma as-sahih ayar suratul nisa da muka ambata ta kebance hukuncin da shaban da shirka ita shirka idan mutum yayi ta in bai tuba daga gare ta ba ko an yi masa haddi ko an kashe shi saboda shirka da yayi kitan da ake masa ba haddi bane wannan kitan da ake masa
wato a kace kafiri ne kisan dan tawaye ne ga Allah da manzansa ba kisa ne na haddi ba kisan wanda aka kashe shi saboda ridda an kashe shi ne ba da haddi ba saboda haka da aka ce wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan wato daga cikin abubuwan da suka zo bayan shirka shine wannan in aka yi masa haddi zai tsarkake shi amma wanda ya aikata shirka to shi kan wannan idan bai dawo ya shiga cikin addinin musulunci ba in ya mutu Allah ba zai yafe masa ba saboda ayar nan da ta zo ita ta kebanta ita ce tafsirin wannan hadisin na Ubadah bin Salul saboda haka wannan yana daga cikin misalin takhsisul sunna bil Qur'an malamai suna kawo shi misalin takhsisul sunna bil Qur'an wato Qur'an sunna ta zo da dalili ammi alqur'ani kuma yazo ya kebance wannan dalili da yazo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin adatan abinda aka saba shine ita sunna ta kebance hukuncin alqur'ani sai takhsisul Qur'an aka sun shi ma yana zuwa wanda wannan yana daya daga cikin wannan misalan wallahi ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin mu amsa tambayoyi akwai sanarwa guda daya dangane da akwai ƴan uwa da suka so su sanya wayar su anan wajen daukan karatu saboda ganin irin abubuwan da kan faru waɗansu ba ka kashewa ana cikin karatu sai a bugo waya ya dauke hankali za a yi group na WhatsApp saboda haka duk wanda suke da sha'awar wanda suke zuwa suna sa wayar tasu ba sai sun kawo waya ba ana gama karatu za a tura ma duk wanda yake cikin wannan group din karatun sai zaman to yana da shi a cikin wayarsa da lambar da za a sa din lambar da shugaban group din dan'uwa malam Buhari 0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8- a cikin wannan group din wanda za a yi insha Allah. Eh? Na'am? An canza? To, to bari in faɗa da Turanci, in faɗa da Larabci, in faɗa da Hausa.
Na'am.
0 8 0 9 8 1 0 8 0 8 4 kaji aka ce yawa turanci ya gama da to yawa kowa wanda yake so sai ya turo da lambarsa ga ga wannan to ba sai da ake WhatsApp din ba yi bayani ya ake to kun san yanda ake shiga group din text message za ku tura na'am yawa kamar yadda aka karba jiya kuma da Allah jama'a yau ma dai za a ƙara karɓar taimako a insha Allah wanda shine za mu gudanar da abubuwan mu wannan watan insha Allah sunan yi a hadi sannan wata akwai karatun izziya an yi shi a memory card a gabaki ɗayansa darasi 106 ga wanda suke buƙata sai su bincika wajen waɗanda suka yi wannan abin a baba za mu ce wanda ga wanda yake sayarwa ba don kada mai kiran kasuwa a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma dai sanarwar cewa akwai wannan karatu wannan ba ba kiran kasuwa ba ne wanda suke so sai su jira a hadisai da suke zuwa da haddathana wani an wani su ake cewa hadisai masu sanadi eh wannan wato inda ake kawo yanda zaka ji ake haddathana Abu al-Walid haddathana Shu'ba an Anas wannan shi ake cewa isnadi kuma kawo hadisi da isnadi shine ake ce wanda yake kawo hadisi da isnadi shine ake cewa al-musnid to da karatun mu da muke nan wajen karatu ne na al-isnad karatu ne na wanda al-musnid yake yi wanda zai yi karatun hadisi tare da isnadin sa sabanin kawai ake an abi huraira qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ba al-musnid bane kuma a cikin su wane ne ya rawaita hadisin kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin waɗanda suke rawaito hadisan ya wanda zai rawaito hadisi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai wanda ya zamani da shi sahabi shine ai yake isnadi yana tikewa ga sahabi ne wato abinda wannan mai tambayar da kuma sauran ƴan uwa nake so a kula shine shi Bukhari ya rayu a ƙarni ya rayu a ƙarni na uku bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta 256 da su kamar yadda muka sani tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam adatan akwai mutum hudu zuwa biyar da kyar ne za ka samu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutum uku wanda hadisan da suke irin wannan kaɗan ne saɓanin Malik kamar Malik tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne malaminsa wanda shi malamin nasa ya ji daga wajen wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga wajen sahabi to wannan isnadin da ake faɗa shine ai Bukhari yake gaya maka duk hadisin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya maka ga yanda hadisin ya zo masa ya ji daga wani shi kuma ya ji daga wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine isnadi mai malam zai ce dangane da mutanen da idan wata musiba ta same su tana saka musu ciwo mai tsanani har ta kai da rashin hankali ko mutuwa shin wannan rashin imani da kaddara ne a'a wannan ba rashin imani da kaddara bane wannan wato jarabawa ce a wani abu da ban faɗa ba kenan da yake da alaka da hadisin karshe da muka karanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam faman asaba shay'an min dalika fa uqiba bihi fi dunya fa huwa kafaratun la wanda ya aikata wani abu daga cikin ayyukan sabo akai masa uquba a duniya to wannan kafara ne a gare shi uquba ta hada haddi ta hada uquba ta kaddara hatta uquba ta kaddara in ta samu mutum kafara ne a gare shi idan mutum yayi sabo Allah ya tsoro masa wata musiba yayi hakuri akan wannan musibar to Allah madaukakin sarki zai tsarkake shi ranar lahira ko bai tuba ba Allah ya yafe masa wannan zunubin wannan musibar ta kankare masa zunubin sai dai ba za ka sani ba wannan musibar ga wannan zunubin ne ballantar ka ce to ba zan tuba ba tunda wannan rashin lafiyar da nayi ta zunubin da na aikata ne jiya ka san wannan zunubin ne baka sani ba dalili akan wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha wala hazan wala ghammin hatta shawkata yushaquha illa kuffirat illa kafara Allah biha an khataayahu muslimi ba wani abu da yake samun sada nasab wahala wala wasab ko radadin ciwo wala hammin ko damuwa ta zuci wala adha ko wata cuta ko da azage ka ne kuwa domin adha ne wala hazan ko kunci wala gham ko bakin ciki bacin rai hatta shauka hatta kaya da mutum zai taka ta face Allah ya kafar ya kankare masa laifinsa to da ka abinda yake samun mutum shi yasa za ka ga ai idan mutum ba shi da lafiya akan ce masa a Allah ya sa ya zama kafara ko idan wata musiba ta same shi an masa sata a ce Allah ya sa ya zama kafara to wannan hadisin abin da ya nuna kenan kuma ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka ba mu hadisin Ubada da muka karanta kenan da yake cewa man asaba min dalika shay'an fa uqiba bihi fi dunya kanat kafaratun lahu duk abin da kaga ya samu mumini inda yayi hakuri to Allah yana yana kankare masa zunubaini da su shi yasa yayin da sayyidina da Allah madaukakin sarki yake man ya'mal su'an yujzabu wanda duk ya aikata mummuna za a yi masa sakayya akan wannan sayyidina Abubakar ya rasulullah waye daga cikin mu baya aikata mummuna yanzu duk wani abu da muka aikata sai an mana ukuba kenan sai an mana sakayya a kansa yace eh ya Abubakar yace to wajin ya daukan wannan ya rasulullah yace baka rashin lafiya baka rashin lafiya baka jin radadin ciwo yace to ai wannan ne sakamakon sai Allah ya ma mumini a nan duniya Allah in yayi ma mumini sai ya jira lahira babu wani dalili a gare shi sai shiga aljanna kawai Allah ya ba mu saboda haka kada wannan ba dalili ne na cewa rashin imani ba rashin imani da kaddara wai har ta kai yana rashin hankali ko mutuwa wannan ba rashin imani da kaddara bane kowa akwai Allah yanda Allah yake da rabarsa kuma idan mutum Allah wani abu in Allah ya jarabce shi da wani abu mummuna wannan al'amarin alkhairi zai zama zai zama to masa a wajen Allah ranar lahira insha Allah sannan wannan yace malam nayi niyyar daukan azumin nafila na litinin to amma sai na manta a daren lahadi har zuwa litinin da safe bayan na karya sai na tuna sannan sai na ɗore da cin abincina to shin aka ce min sai na rama ina son ƙarin bayani mazhaba biyu ce ta malamai a mazhabar maliki mutum zai rama saboda idan mutum yayi niyya ya shiga cikin aiki kuma Allah ta'ala ya ce wala tubilu a amalaku kada ku ɓata aikinku aikin nafila ba wajibi bane amma in ka fara shi akwai ayyukan nafila da in ka fara su sai ka cika su daga ciki akwai azumi idan ka fara shi sai ka cika shi saboda haka in ka karya sai ka rama a wajen maliki abubuwan da yake idan mutum ya fara su na nafila ne amma sai ya cika su mun ambace su a lokacin karatun mu na izziya salatuna wa hajjuna wa umratun lana kaza atikafuna tawafuna ma aqtida'il muqtadi da sallah da azumi da tawafi da itikafi da umra da hajji na nafila umra ma ta nafila da itikafi da kuma yin koyi da liman yayin da kake koyi da liman a sallah wadda take ba ta farilla ba ka shiga za ka yi sallar la'asar tare da liman bayan yayi raka'a daya sai ka tuna ba kai sallar azhar ba to kaga ta zama to maka nafila ko to baka da dama ka fita dole ka bi shi ka cika sannan ka dawo ka salla azhar dinka sannan ka salla la'asar a wajen Imam Shafi'i da Imam Ahmad akwai hadisin da aka ruwaito amma sahihi an ce kaulin Hafsa ne matar Annabi sallallahu alaihi wasallam al-mutatawwi amiru nafsihi mai azumin tatawwi sarkin kansa ne in ya so yayi azumi in ya so yayi cika in ya so yayi aji in ya so yayi cika in ya so yayi aji saboda haka suka ce idan mutum yayi niyyar azumin nafila bai cika shi ba ba sai ya rama ba babu komai a kansa al-ihtiyar da ke dauki mazhabar Malik wallahu ta'ala a'lam saboda haka irin wannan sai ya rama tunda in mutum yayi niyya har gari ya waye bai warware ta ba yana nan da wannan niyyar kenan dan haka sai ya cika azumin sa soyayyar mutanen Madina ya hada da mutanen Madina na yanzu ne ko na da kawai ake nufi al-ansar ake nufi sune mutanen Madina waɗanda suka tarbi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi kariya ya zauna cikin su suka tarbi kuma sauran muhajirin amma waɗanda yake daga bayan su waɗannan zuriyar su ne ko ba lalle yan Madina ne na asali na al-ansar din ba tunda yawanci ansar sun bar Madina waɗansu su ma suna Mali waɗansu su suna Mauritania kamar wani malami na malamin mu Sheikh Mahmud Wulzidan mutumin Mauritania faqihi malamin fiqhin Malikiya ne zuriyar Abu Dujana ne al-Ansari amma a Mauritania suke daga baya ƙarshen rayuwar sa ya koma Madina da mutanen Ahsa wanda suke bin mazhaban Malikiya suka ji labarin sa saboda ya shahara da sanin fiqhun Malikiya professorsi na fiqhu a jami'a Islamiyya wajen sa suke zuwa yake warware musu mas'ala da fiqhu yace shi ya zo Madina ne dan ya mutu suka ce yazo dan ya musu alƙalanci a Ihsan tirar da shi daga Madina yace a shi ya zo Madina ne dan ya mutu a Madina kuma ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarin sa saboda haka al-ansar din da ake nufi wanda san su shine imani sune waɗannan wanda suke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba su kariya sune wanda zaka karanta su a cikin hadisi saboda haka yanzu kamar wanda suke cikin hadarin wannan a wannan zamani sune ɗan Shi'a da suke kayyar sahabbai kaji kawai daga cikin wanda suke yi wanda ba su ga sun yaƙi tare da Sayyidina Ali ba daga cikin su akwai kamar irin su Muhammad ibn Maslamah al-Ansari bai shiga cikin yaƙin fitina ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya yace in ka ga musulmi sun fara yaƙi da junansu ka kayyade takobinka ka zauna a gidanka to raka bai shiga duk wannan yaƙin da ake ba to sai kaga waɗansu suna son suna kin sa saboda bai je ya taimaka ma Sayyidina Ali a cikin yaƙin sa ba saboda suna ganin duk wanda bai yi wannan ba munafiki ne to alhali ko su da suke kin sa su da suke munafiki domin wanda ya ki Muhammad ibn Maslama saboda irin ga kuma irin abin da yayi na kariya ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi wannan aya ce ta munafinci saboda haka wannan wanda suke cikin wannan hadarin sune ɗan Shi'a da masu karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce za su ta'liqin su ko za su tasu fahimtar independent fahimta irin yanda yanzu ake karatun tarihi a ce in ka karanta tarihi dole ka tsaya ka zamanto mai hukunci ne akan mutanen ka ga su wane ne suke daidai su wane suke kuskure to sai mutum ya karanta tarihin Madina ya karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je na kiyayyan ansar saboda abin da suka yi ya rinka ganin kan cewa sun yi kuskure wajen yanda suka zo suka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina da ba su haka ba da tarihin su ya zamanto daban ya rinka jin yana kin su a saboda wannan to wannan zai kai shi zuwa ga munafinci to wannan shine ma'anar wannan hadisin sannan wajen wala taqtulu auladakum shin ya hada da kyale yara kara zube babu karatu babu kulawa a wannan ba kisa bane wannan rashin tarbiyya ne wannan sozar ta amana ne amma ba kisan kai bane kada mu gulu da kawai lokaci idan mutum yana son tabbatar da abu idan mutum yana son ya tabbatar da abu sai wuce iyaka wajen tabbatarwa an ji ba a san a bar yara su zauna kara zube babu kulawa babu karantarwa amma wannan ba yana nufin an kashe su ba kisa wanda yake na shari'a tunda ai ita shari'a ba zaurance take yi ba shari'a tana da kowane kalma tana da ma'anar ta ilimi ba kisa bane tozarta amana ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum namiji makiyayi ne akan mutanen gidansa da matarsa da ƴaƴansa za a tambaye shi akan wannan amana akwai abin da ya kai tsanani bisa mutum ya tashi rana a yayin tashi rana al-kiyama ya tuka ka amana an yi masa alama cewa wannan ga khiyanar da yayi ya zo wucewa sirati ya zamanto an janye shi ya fada cikin wutar jahannama dan ba abin da yake sa mutane suke fadawa cikin wuta akan sirati irin tozar ta amana so raka ba sai ka je ka dauko wani abu babba ba ka shigar da shi a inda ba nan ne Allah ya sanya shi ba a inda Allah madaukakin sarki ya sanya shi din a karantarwar da Allah da manzon sa suke mana za mu gane bakin abu da yake baki da farin abu da yake fari ko mu tsaya nan inda Allah ta'ala ya tsayar da mu to yan uwa an samu a cikin kudade da aka tara jiya da yau jiya an samu 84,450 yau an samu 36,900 gabaki daya kun ga an samu 121,350 saboda haka insha Allah muna roƙon na farko tukuna muna roƙon Allah ya karbi wannan sadaka da bayin Allah ƴan uwa aka yi kuma Allah ya bani ikon ai amfani da shi wajen abin da yake zai zamanto hidima ga ilimi wannan zai zamanto ga hidima ga halaqat na ilimi da abubuwan da za a yi mu masallacin wajen wato hidima ga sha'anin harkar ilimi din insha Allah Allah madaukakin sarki ya sanya a mizani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka bani ilimi ne amfani Allah abinda muka karanta ka sanya shi zaman to hujja a gare mu kar ka sanya shi zaman to hujja a kanmu Allah ka bani ikon aiki da abinda muka karanta Allah ka haska zukatan mu da gabobin mu da hakkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu daga cikin mafiya kusancin manzon ka sallallahu alaihi wasallam da hanyar karanta sunnan sa da yawan salati a gare shi Allah ka bamu albarka a wannan gari namu Allah ka bamu zaman lafiya da lafiya a wannan gari namu Allah ka yaye mana tsanani da muke ciki a cikin garuruwan musulunci baki daya Allah musibin da suke sauka a garuruwan musulmi Allah ka yaye su gabas da yamma kudu da arewa na kasashen musulmi Syria da Iraq da Yemen da Libya da kuma nan kasar mu ta Najeriya da ake fama da tashin hankali da kashe-kashe da zubar da jinin musulmi Allah ka yi mana maganin wannan al'amari wanda suke neman musulmi da musulunci da sharri da mummunan abu Allah ka maida mummunan shirin su akan su Allah ka tsare sharrin su daga gare mu Allah ka sanya tsarin da shirin da suke yi ya koma kansu ya rabbal alamin Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan kasa ta mu Allah ka ba mu shugabanni masu albarka Allah ka sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama shi lafiya Allah ka kawo mana lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin